Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa akan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin Yamaikan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jin ragamar shirin a wannan hantsi.
Wannan shekara mutum 58 cikin mutanen nan akwai mace guda, bara mun samu 57.
Malam Musa Haruna wani babban jami'i a rukunin masu yaƙi da sha da kuma safarar muggan ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar. Maryam Dauda tana tafi da shirin kallabi. Za mu kawo muku nasiha kan azumi da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Yanzu ga labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Wasu 'yan jami'ar birnin Nairobi da ke ƙasar Kenya sun kwaye shekaru biyu domin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma lafiyar yara. Waɗanda suka samar da wannan na'uran dai wasu ɗalibai ne da ake kira Joel Kabeta, shi da takwaransa da suke aji guda a jami'ar, kuma sun kwaye shekaru biyu ne domin ƙirƙirar wannan na'uran wanda yake agazawa jarirai da numfashi bayan haihuwansu ko kuma lokacin da ake ƙoƙarin fidda su daga mahaifa. Eh dai, ƙasar Kenya sautari tana so kayayyakin aikinta na asibiti ne da ƙasashen waje. Misali, irin wannan na'uran ana sayar da ita a ƙasar waje akan kuɗin Amurka $2,000. Amma wannan da suka ƙirƙira za a iya sayar da ita a kan kwatankwacin $500. Joel, ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiri wannan na'uran wanda yake kwas ɗin injiniya, ya ce sun yi amfani ne da kayayyakin cikin gida domin ƙera wannan na'urar. Ya ce wannan zai zama tamkar wata faɗakarwa ce, domin ko a ina ana iya amfani da kayayyakin gida domin ƙera wata na'ura da za ta amfani ba yara kawai ba, har ma da al'umma baki ɗaya. Rafael Osoro, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ƙirƙiri wannan na'urar tare, shi ne ya zayyana ta, wanda ya ce ya kwashe watanni 6 yana nazarin zayyana wannan na'urar. Ƙasar Amurka ta ƙara ƙasashe 8 daga cikin jerin sunayen ƙasashen da ta shigar cikin kundinta na ɓatanci, domin ko ba su ƙoƙarin ganin sun dakatar da fataucin mutane zuwa ƙasashen Turai. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sa ƙasar Uzbekistan ita da Turkmenistan cikin jerin ƙasashe 27 da suka fi kowa aikata wannan ɗanyen aiki, sai kuma ƙasashen da ke biye da su da suka haɗa da Myanmar, Haiti, Djibouti, Papua Guinea da Sudan, yayin da ƙasashe irin su Kuwait da Thailand suna layin na uku na ƙarshe a sunayen ƙasashen, kuma an tabbatar suna ƙoƙarin ganin rage wannan fataucin mutane, haka kuma an sama waɗannan ƙasashe ido. Sai dai ma'aikatar harkokin ƙasashen wajen ta ce zai yi wahala a iya tantance irin rawar da ƙasashe irin su Libya, Somalia da Yemen ke takawa saboda irin yanayin da ƙasashen suke ciki a halin yanzu. A cikin rahoto na 16 da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya sa hannu, ya ce fataucin mutane ya zame babban alƙaƙai a sassan duniya daban-daban, musamman ma waɗanda ake tilasta mata aikin karuwanci ko kuma waɗanda ake kawowa da ƙarfin to domin tilasta su aikin da ba su ba. Ya ce muna ƙoƙari magance bauta. Gwamnatin ƙasar Turkiyya ta ce harin nan da wasu 'yan ƙunar baƙin wake suka kai a ƙarƙashin jirgin saman babban birnin ƙasar na Istanbul sun fito ne daga ƙasashen Rasha, Uzbekistan da Kazakhstan. Jami'an ƙasar suka ce sun yi imanin wannan harin da aka kai ba kowa ba ne illa 'yan ƙungiyar IS, sai dai ba su bayyana sunayen waɗannan mutane ba. Adadin mutanen da suka mutu kawo yanzu sun kai 44, yayin da sama da 230 suka samu rauni iri daban-daban. Sai dai 'yan sanda sun kai samami a wurare har 16 a wasu wuraren da ke makwabtaka da babban birnin ƙasar, kuma sun samu nasarar kame mutane har 13 da suke da alaƙa da ƙungiyar ta IS. Haka kuma kamfanin dillancin labarai mallakan gwamnati ya ce mahukunta sun kame wasu mutane 9 da ke yammacin gabar kogin birnin Izmir, waɗanda ake zargi su ma suna da alaƙa da ƙungiyar ta mayakan IS da ake faɗa da su a ƙasar Siriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Cikin wani sati mai zuwa ne, idan Allah ya kai mu, Majalisar Wakilan Amurka da ta fi yawan 'yan jam'iyyar Republican za ta jefa ƙuri'a a kan ƙudurin hana waɗanda ake tuma da aikin ta'addanci mallakar bindiga. Idan dai ba a manta ba, satin da ta gabata ne ƴan jami'iyyar Democrat da ke majalisar suka yi zaman dirshan har na tsawon sa'o'i 26 suna buƙatar a samar dokar mallakar bindiga. Kakakin majalisar Paul Ryan ya shaidawa ƴan jami'iyyar na Republican game da jefa wannan ƙuri'a ne a taron da ya kira jiya Alhamis. Ryan ya ce majalisar za ta jefa ƙuri'a ne akan ƙudurin da suka haɗa da abin da ya shafi cusa ra'ayin tsageranci ta ɗaukar mutane cikin soja da ‘yan ta'adda ke yi ta da hana waɗanda ake tuhuma ‘yan ta'adda mallakan bindiga. Kakakin ya ce wannan abu ne da ya dace domin yana da kyau hana ‘yan ta'adda mallakan bindiga, ya ce sai dai kuma a waje ɗaya wajibi ne a kare haƙƙin ‘yan ƙasa da ya kamata a ce sun mallaki wannan bindigan. An bayyana ‘yan Afirka da waɗanda suka fi yawan adadin mutane da ke kwarara zuwa ƙasar Amurka, kuma da yawansu suna rikidewa ‘yan siyasa duk kuwa da ƙoƙarin da suke yi na samun daidaiton sabuwar rayuwa da suka samu kansu a ciki.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar. Za mu kawo muku rahoton hadarin motoci a jihar Bauchi da ya halaka akalla mutane 12. Da farko bari mu nufi yankin Kunniya, Jamhuriyar Nijar, inda mahukunta suka kama akalla mutane 58 a bana kan safarar miyagun kwayoyi. Hakan nan yankin yana fama da masu amfani da kwayoyin a cikin kasar. Ga ci gaban rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Sai dai masu wannan mugunyar ɗabi'ar na cin karo da jami'an tsaro, kuma a cewar babban alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati a babbar kotun birnin Kwanni, a bana mutane 58 ne suka cafke ɗaya daga cikinsu mace ce a kan iyakar Janguriyar Nijar, Najeriya, in ji Malam Musa Haruna.
Wannan shekara mutum 58 cikin mutanen nan akwai mace guda, bara mun samu 57. To azimilke dai ka samu muna so a gaya ma mutane a waye musu kai, wanda suna san kwaya su ne yara matasa. To kun san kuma ba a jin kasa in ba da matasa ba, so yi suna jira yara suka matasa su kawo musu abinci ya su yi da rayuwarsu. Yara suna jira matasa su kawo musu abinci su tashi. To kaga in ba matasa babu abin gina kasa, shine masala da muna kira ga matasa su bari shan kwaya.
Shigowa a cikin kasar da miyagun kwayoyi na kawo illa ga kokarin hukumomin kasar wajen tarbiyantar da matasa waɗanda su ne ke ta'ammali da miyagun kwayoyin a mafi yawancin lokaci. Kuma a cewar Ibrahim Bendo Kenz, shugaban kungiyar Sufuri ta birnin Kwanni, jami'an tsaro na kokari a cikin tashoshin ɗaukar fasinja, inda matasan ke neman mafaka a baya-bayan nan domin shan miyagun kwayoyin.
Wajen harkar tsaro kujiya police sun zo wannan wurin da muka ciya mun ga koke na cewa ƴan kwaya su yi mana yawa, barayi su yi mana yawa, kenan bisa ga wannan kujiya sun zo su yi kamu. Kenan kaga in muna ga irin haka ga mu da police sai mu ce alhamdulillah, kenan kwalliya ta biyo kudin sabunan ta kenan. Kenan shi dalilin da samu kace to alhamdulillah, tunda mun ga lamarin yanzu mun ga abin ya sa inda hayya ta tayi.
Hukumomin kasar sun dauki kudirin hana shaye-shayen miyagun kwayoyi a cikin wannan kasar. Akan haka ne shugaban gundumar birnin Kwanni cewa fa ba za su yarda a nan gaba ba ana wannan mugunyar ɗabi'a, in ji Abbas Sarkin Absin.
Shaye-shaye da yaren masu shaye-shaye, sannan da masu sai da wannan shaye-shaye, in ka ɗauka kuma shaye-shayen sai mu ce akwai taba wiwi, akwai tramadol ko tramol, shi yana ɓanna ƙwarai, akwai su gudai. To duka waɗanga abubuwan bisa gare su akwai kwamiti da za mu sa kowane gari, kwamitin da ya kumshi mutum huɗu, za mu yi decision mu ba su bisa ga wannan abu. Ba za mu tsaya mu rufe idanu muna kallo ana wannan abun. Yaran masu ƙarfi duk su ne ke wannan aikin, suna lalacewa. Yau in ka ga mahaukaci gaggace wani abu ne mafi yawanci, amtuka shaye-shaye ne kai shi. To wannan za mu tashi tsaye mun kuka da wannan abun kasa wadda ba ta da samari masu kari wadanda za su mata abun aiki har ta ci gaba ba kasa ce ba
a cikin wannan shekarar jami'an tsaro sun cabke wani mutum dauke da kullin kwaya da suka kai kulli 212 wanda aka hito da su daga kasar Benin aka shigo da su ta tarayyar Najeriya kamin a zo da ita a jamhuriyar Niger da zumar takewa a Agadez inda a can ma jami'an tsaro suka yi wani kamun kwaya mai yawa wadda za a shiga da ita kasar Libya da zumar wucewa da ita zuwa kasashen Turai kamar yanda Muguni Ibrahim mai kula da bincike a rundunar tsaro ta jihar Agadez ke ce ma manema labarai a lokacin da jami'an suka gabatar ma ɗan jarida kamun da suka yi
kwaya ne suka kama saman hanyar da ku kilo 147 na ganyen tama ganja wanda ke cewa da komprime 70,000 na tramol kwaya ta shigo mu daga wajen Nigeria ta biyo ta nan Agadez kuma aka doka za sa ta cikin Libya ba mu sani ba Libya za ta tsaya ko kuma daga Libya ma gaba ta yi mota dai da aka ma Libya ne za ta tayya kaman kun ga shi ganyen nan na taba kuma kaman burgi-burgi ne kowane burgi ana doka shi kaman yayi shika 80 kenan an kai shi Libya an ce kudin yana iya duble ko kuma yayi kashi uku kenan abu ne mai vraiment mai yawa kenan yadda a zancin muliyayyuka cikin mota jigilar suka shigar aka doka su to shi direbin sani bai san ba ko kayan menene shi dai ya doka da kansu san ba duka durbobi ne suke bincika su san ko menene kayan mutane
shi ma babban alkali mai shigar da kara a babbar kotun Agadez Malam Dubu Nuhu ara jinjina ma jami'an tsaro yayi tare da neman jama'a su kama musu domin cin nasara a wannan yaki na shigowa da mata'ammali da miyagun kwayoyi a cikin kasar
wannan aiki babban jan aiki da polisai suka yi abu ne wanda mu muka ji dadin shi kuma kasa duka ta ji dadin shi kuma muna neman al'umma dawon ga aiki na kowa kenan kowa ya kama ma polisi din nan da suke wannan aiki a samu wannan harka kwayan nan a gushe ta da cikin Niger shine muka zo da kowa da kowa aka diba aka gani a samu duka gaba ɗaya mutane su ji labari kuma a kira jama'a ai su kama a samu duka wannan hanya ta kwaya da take bi ta biyo Agadez ta wuce ta kai Libya ta kai Europe mu samu wannan bala'i mu gushe shi
ganin cewa miyagun kwayoyin na kawo cikas ga cigaban kasa da kyautata rayuwar matasa musamman wani matashi mai ta'ammali da miyagun kwayoyin da ya nemi na sa kai sunansa ya yi mini karin bayani game da illar wannan lamarin
wayannan harkoki na shaye-shaye abin da yake iya so makawo su kaga akwai yanayi ko misalin ma rashin aiki da kama su yaran abin da suke gani kamar cewa idan ka gudu hankalinka to baka cikin wani tunanin rashin aiki da wasu abubuwa kaje kai abinka kai nishain kai da kamata da kai kamar yadda suke tunani sannan kuma na biyu kaga akwai irin wanda ake cewa idan mutum zai je wani aiki ko wasu abubuwa kuma din ya ƙara kuzari ko wasu abubuwa kai irin wannan yana kawo shi illa ka san shi ko menene mutum ya fara shi yana iya dinga jin dadin shi amma karshe sai ka zo ka iske mutum hankali ya gushe ko kuma ka zo ka iske ma jikin nashi ma da ka gani shi ma ka ga alamun wangan man sha ne
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
san na kwaya sanar ke kai ya kare a zama auka ubangijin Allah su gaba ka ji addu'ar mallame ubangijin Allah su gaba ka ji addu'ar mallame
sai ku ci gaba da shakatawa da kidan lambala kafin shirinmu na gaba
Allah so gaba ka ji addu'ar mallame Ubangijin Allah so gaba ka ji addu'ar mallame Ubangijin Allah so gaba ka ji addu'ar mallame Ubangijin Allah so gaba ka ji addu'ar mallame Allah, madam, I'm going Allah, Mubarak.
An yi karo tsakanin motar ƴan kiyakiya da wata babbar mota a jihar Bauchi wadda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 10. Kamar yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Superintendent Haruna Muhammad da tabbatarwa wakilin sashin Hausa Abdul Wahab Muhammad.
Yau ne da misalin karfe 3 na yamma. Motan Danga Security Hilux ta taso daga Ninza ta zo Bauchi. Sannan kuma wata trailer wanda ta ɗaukar mai ta taso daga Bauchi za ta nufi Ningide suka yi arangama daidai kafin liman da ke nan hanyar Zanzuwa daga kashin hukumar ƙaramar hukumar Zanzuwa rival government na jihar Bauchi. To dalilin wannan arangaman da suka yi sai mutane 13 munanan raunuka a jami'anmu da kuma 'yan rossetti suka garzaya da su asibiti daga bisani likita ya tabbatar da 12 daga cikinsu a tsayayyar zuwa sannan ɗaya daga cikinsu kuma yana cikin wani hali amma yana karɓar magani. Daga cikin wannan 12 da suka rasu akwai 11 daga cikinsu 'yan Danga Security ne, 'yan banga ne wanda ake kira Danga Security. Sannan ɗaya daga cikinsu kuma shi ne direban wannan tanka ɗin wanda ya taso daga Bauchi da Birnin.
Shi wannan direban motan tankan ta ɗauko mai ne ko kuma dai wata irin motan tanka ne?
Tankan mai ne amma babu mai a ciki.
To su kuma 'yan dangan sun fito kaman aikin da suke yi ne na suna nasu sintiri?
Sun fito daga yankin Ningine, ina ji sun je sintiri ne daga yankin Ningine suna dawowa.
Koyon motar dan babu baya da kangado
ya kauce wata maki ya take mutum hudu
bayan kuma rantsuwar kasai ta ce da me hudu.
To Allah ya kiyaye. Masu sauraro yanzu kuma sai ku gyara zama ga Maryam Dauda da maimaita shirin Kallabi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na Kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajjia Fatima Balla Abubakar. A shirin namu na yau za ku ji ƙarshen hiranmu da ita, inda na tambaye ta ko waɗanne irin matsaloli ne take gani suka fi addaba mata, musamman ma a yankin arewacin Najeriya. Sai ta ce,
a yanzu kaman a ce Northeast, kin san tun da aka fara harkan Boko Haram a Northeast, gaba ɗaya ba wanda suka wahala kaman mata da yara. Mata su ne suka wahala, don mata ne suka bar gidajensu, mata ne aka kashe majazinsu, mata ne aka ɗauke yaransu, mata ne yaransu ba sa makaranta. Wannan a yanzu hakan nan yawancinsu da aka ciccire su a gidajensu, aka kore su, aka mai da su a wannan, har yanzu suna nan a wajen IDP camps. Ba makaranta ba komai, sai an kawo musu abinci.
To amma gwamnati ba tana taimaka musu ba kamar da abinci, kuma an ce kamar an dan bude wasu makarantu a wasu sansanonin na 'yan gudun hijira?
Tana taimakawa amma taimako baya isa. Gwamnati na taimakawa, mutane ma suna taimakawa, amma international community suna taimakawa, amma wallahi abun baya isa. Kwanakin ba ai har akai announcement akan cewa anan a notice ta wajen Borno, in ba ai hankali ba za a samu yunwa, don tsananin abincin da ake bayarwa in baya isa. Kuma kin san abun da yasa abincin baya isa, shekarun nan da Boko Haram suke wannan ta'adda a cikin wannan kasan, gaba daya ba a samu ayi noma, ba wanda yake iya zuwa ya je gona. Kana gidansa ma an zo an kore ka, an kashe ka, ban duka je gona ne. To kin ga ai matsalan yana da yawa. Yara mata ba a barin su je makaranta kamar yanda ya kamata, ko kuma in sun je primary school a fitar da su a yi musu aure. To duk waɗannan matsaloli ne, ko kuma ba za a bar su je university ba. Yaro kam a yanzu yarinya mace in bata je university ba kam, in dai secondary school ta yi ko kuma ta primary school ta yi, wani amfani za ta yi wa kanta? Ba wani abin kirki ai, musamman ma in ta je ta yi aure ta fara haihuwa da sauransu.
Yanzu kamar iyayen da ke wannan yankin ta yi wasan suna jin tsoro su tura ƴaƴansu zuwa makaranta ko dan sace ɗaliban nan na makarantar Chibok da ƴan Boko Haram suka yi shekaru biyu kenan da suka wuce. Ta yaya kike gani za a iya ƙarfafa mu irin waɗannan iyayen gwiwa?
Yaran suna zuwa makaranta ba wai sun daina zuwa makaranta ba. Waɗanda ba sa zuwa makaranta, waɗanda an ƙoƙo na garuruwan su da gidajensu an kakkashe iyayensu su ne da yake ba su da inda suke, don haka suna wajen camps din nan. To su ne ba sa samun makaranta. Ko da yake su din ma ana ƙoƙari an karantar da su, amma kin san abun ba zai yi kamar yadda ake yi a makarantun mu din ba. To kin gani akwai ja da baya a aikin. Yanzu dai abun yayi dan sauki da yake an samu an ci ƙarfin Boko Haram. So an samu dan kwanciyar hankali a ƙasan. Amma ka san abun da aka yi aka bata shekara biyar a ce a lokaci daya, ko a shekara daya a ce an gyara shi, kin san ba zai yi ba. Kuma ma ai a shekara daya ne aka yi kokari ma aka samu aka ci garfin Boko Haram din.
Wannan haka.
Amma ma ai ma bai ma kare gaba daya ba. Amma dai yayi sauki kwarai da gaske.
To bari mu koma ga bangaren siyasa. Kamar yanzu in kika tsaya takara har Allah ya baki sa'a, ta wani fanni ne kike gani zaki taimaka ma mata?
In Allah ya bani sa'a, sai na je majalisa. Abinda zan yi kokari in yi shine a samu yi wa mata yanda za su samu economic power, su samu nasu arzikin. Ko ta a basu suka su bude sana'o'i, ko kuma a bude sana'o'i na gwamnati a sassaka mata a ciki inda za su samu su yi abubuwan da zai ba su abinda za su riƙe su kuma su gyara rayuwarsu.
To kafin nan yanzu wani kira koko in ce wani shawarwari zaki ba al'umman mata a Najeriya?
To ni abinda zan gaya musu shine kowace mace ta yi ƙoƙari in dai tana da yara mata. Ta yi ƙoƙari yanda za ta tabbatar waɗannan yara mata sun yi karatu. Su yi karatu har zuwa jami'a, don karatun nan shi ne zai ba su ƙarfin neman komai da suke nema. In siyasa za su yi ma karatun nan zai taimaka musu. In aiki za su yi karatun nan zai taimaka musu. In sana'a za su yi karatun nan zai taimaka musu. Ko aure suka yi bayan su yi karatu har zuwa jami'a, za ki ga aurensu din ma ya fi kyau. Don suna da hankali, sun san abin da ya kamata, sun san kuma abin da bai kamata ba. Kuma za su san yadda za su kwantar da hankalinsu, su zanna a aurensu, su riƙe shi da kyau.
Ma sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙon tamu Hajiya Fatima Ballo Abubakar da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu lokaci ne da za mu kawo muku nasiha kan azumi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Muhammad Sanashir. Saboda a kowane wata in mutum ya saba ma Allah, Allah zai ba shi zunubi. Amma idan Ramadana ya shigo, idan mutum ya aikin zunubi, Allah madaukakin sarki ninkashe yake. Saboda wata ne da Allah ya fi son mutane su yi alkhairi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mai kira yakan yi kira idan Ramadana ya zo, ya ce ya kai mai son alkhairi ka gabato, ya kai mai sanyin sharri ka takaita. Saboda haka wata ne da ake son ayyuka na alkhairin mutum su yi yawa. To sai ya kame daga saba ma Allah, daga yin gulmace-gulmace da wato abin nan ayyuka na asha da sabo da sauran abin da ya yi kama da haka. Abu na uku da ake kiyaye kimar Ramadana da shi shine kar a yadda a yi aikin zubar da jini a cikin watan Ramadana. Kamar yadda ka faɗa abubuwan da suke faruwa, gashi a Ramadana ne wannan kawai in zai nuna wani abu zai nuna cewa wannan abun tabbas ba musulunci bane. In dai musulmi ya san kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da take nufi, wallahi ba zai yi wannan ba. Bayan da za a yi, shi musulmi wani mutum ne wanda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da rike hannunsa ba ma a watan Ramadana ba, hatta a wajen watan Ramadana, bare a watan Ramadana. Saboda haka ba abin da yake nuna face idan da a ce musulunci ne ko musulmi ne, to da idan watan Ramadana yayi, saboda mu akwai in so watanni ma masu alfarma da Ubangiji subhanahu wataala ya hana mu yaki in ba tsokanar mu akai a cikin su ba. To Ramadana shi kuma wata ne da Allah ya dora mu akan mu yi ibada tsantsa a cikin sa. Duk da cewa wani zai tunani cewa to ai abin nan Badar an yi ta ne a watan Ramadana, ita Badar ba musulmi bane ya kai hari ba, kawo mana hari akai, saboda haka abu ne na kare kai.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum biyo ai hausa. Sai magana Ibrahim Burbi shi na urugu anan tsare mu kamar kamawa. Tare da goci mai jiya ina kiran wayan nan cikin kuma kamar jama'a. Kuma ra'ayina a yau musamman ma kamar wannan wata da muka fada wata mai albarka. Ina kira daga manyan manyan malamai da kuma waliyi. Da sai da tun tabbata addu'a musamman ma kamar da rayuwa da muka shiga. Da gunjin Allah kawo sauki wannan musiba.
Sai magana Hamidu kadan labuwa. Daga nan kadan labuwa kuma gudu Maria region Difa Jamhuriyar Niger. Ina ma murna musulmin ka duniya gaba daya. Kuma Allah ya bamu lada wannan albarkacin wannan wata. Wata mai alfarma, wata mai daraja. Allah ya bamu ladan shi. Amin, summa amin. Nagode. Mai magana Hamidu kadan labu. Daga nan kadan labu kuma gudu Maria region Difa Jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum murai Amerika, sunana Abun Didi Bunza. Ina kira ga shugaban kasar Najeriya General Muhammadu Buhari, hita ka tsantsan hi kara kulawa hi bada kaimi. Kotunonin Najeriya da majalisar Najeriya babbar karama za su kawo mai tikas cikin mulkin sa. Abin ban kunya yau shugaban majalisa ya to karara yake wai Buhari mulkin da yake su dan tsire runa ga jagorancin mulkin sa, an kare mulki ga hannunsa. Ai wanda kamar mununi na da juyin mulki, saboda haka muna kira ga saraki san abin da yake kodi kuma court da yake gawo yanke hukuncin saraki. To a gwada misali duk wani babba yau Buhari kamata ya yi tsaye da kotuna, in ba su yawa a canza, in ba su yawa a canza wasu, saboda talaka ya zamu yi sakata cikin Najeriya. A ce yau babu wani abu da ya ci gaba a Najeriya, babu. Saboda haka muna kira ga General Muhammadu Buhari ayi take tsantsan, dole sai an babu gaba. Sai magana Abun Didi Bunza lokacin kuma take da Najeriya.
Shi kuma ya kawo mu ga shirin mu na karshe labarai wannan karon a takaice.
Wasu 'yan jami'ar birnin Nairobi da ke kasar Kenya sun kwashe shekaru biyu domin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma lafiyar yara. Waɗanda suka samar da wannan na'uran dai wasu ɗalibai ne da ake kira Joel Kabete, shi da takwaransa da suke aji guda a jami'a. Kuma sun kwashe shekaru biyu ne domin ƙirƙirar wannan na'ura wadda yake agazawa jarirai da numfashi bayan haihuwa ko kuma lokacin da ake ƙoƙarin fidda su daga cikin mahaifa. Yadda dai wannan ƙasar ta Kenya sautari tana so kayayyakin aikin asibiti ne daga ƙasashen waje. Misali irin wannan na'uran ana sayar da ita a ƙasar waje akan kuɗin Amurka dala 2,000 ne. Ƙasar Amurka ta ƙara sa ƙasashe 8 daga cikin jerin sunayen ƙasashen da ta shiga cikin kundinta na ɓatanci, domin ko ba su ƙoƙarin ganin sun dakatar da fitaucin mutane zuwa ƙasashen Turai. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta sa ƙasar Uzbekistan ita da Turkmenistan cikin jerin ƙasashe 27 da suka fi kowa aikata wannan ɗanyen aiki. Sai kuma ƙasashen da ke biye da su sun haɗa da Myama, Haiti, Djibouti, Papua Guinea da Sudan. Yayin da ƙasashe irin su Kuwait da Thailand suna na ukun ƙarshe a jerin sunayen ƙasashen, kuma an tabbatar suna ƙoƙarin ganin sun rage wannan fataucin. Gwamnatin ƙasar Turkiyya ta ce harin nan da wasu 'yan ƙunar baƙin wake su uku so kai a tashin jirgin saman babban birnin ƙasar na Istanbul sun fito ne daga ƙasashen da suka haɗa da Rasha, Uzbekistan da Kazakhstan. Jami'an ƙasar suka ce sun yi imanin wannan harin da aka kai ba kowa ba ne illa 'yan ƙungiyar IS, sai dai ba su bayyana sunayen waɗannan mutane ba. cikin wani sati mai zuwa ne idan Allah ya kai mu majalisar wakilan Amurka da tafi yawan yan jam'iyyar Republican za ta jefa kuri'a akan kudirin nan na hana wanɗanda ake tuma da aikata ta'addanci mallakar bindiga.
To madalla da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hatsi sai kuma can da lasa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa da Usman Ahmed Kabara yake shiryawa ya kuma gabatar. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cibahiro Jedone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riga masa a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata. Sallama da ku mu zama lafiya.